Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 16 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji cewa kungiyar mata musulmi ta Form 1 ta yi taron jaddada wajibcin ceto ilimi a Najeriya saboda kyautata zaman lafiya. Za kuma a ji ita kuma kungiyar malaman musulmi da Kirista a Najeriya ta yi taron ta ne na jaddada muhimmancin zaman lafiya a jihar Adamawa. Salihu Garba zai shigo da shirin sana da rashin tayi. Muna kuma tafa da sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labarin mai karanta Jummai Ali. Gabanin taron kolin da zai yi da shugaban Rasha Vladimir Putin, shugaban Amurka Donald Trump, ya nuna alaman cewa kila babu abin da taron zai tabuka. Hakanan kuma ya yi matukar sukar lamirin waɗanda ake gani bisa al'ada a ƙawayen Amurka ne. A hira da gidan talabijin na CBS ya yi da Mr. Trump, ya ce ƙungiyar tarayyar Turai abokiyar gaba ko kuma hamayyar Amurka ce. Haka kuma Mr. Trump ya ce Rasha ma a wasu fannonin abokiyar gaba ce. Shugaban Majalisar Turai Donald Trump ya maida martani cikin sauri ta shafin Twitter, ya ce Amurka da Turai ƙawaye ne sosai, kuma dukkan wanda yake yada labarin cewa abokan gaba ko hamayya ne yana yada ƙarya. Za a yi ganawar ce kwanaki uku bayan da lauya na musamman Robert Mueller ya gabatar da tuhuma akan jama'an leken asirin Rasha guda 12 bisa zarginsu da laifin yin shishigi a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2015 da ya taimaka wajen dora Mr. Trump a kan karagar mulki. Dubban mutane ne suka yi sowar jin daɗi jiya Lahadi a birnin Addis Ababa na kasar Ethiopia, lokacin da shugabannin Eritrea da Ethiopia suka rungumi juna wajen walimar da aka yi na murnar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla tsakanin kasashen biyu abokan gaba. Shugaban Eritrea Isaias Afwerki ya faɗa wa 'yan Ethiopia cewa nuna bambanci da tsana da kuma kullawa juna makarkashiya yanzu sun kau. Ya ce yanzu a shirye suke su yi mu'amala irin ta 'yan wantaka tsakaninsu. Ce kuma Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya ce yafewa juna shi ne abu mafi ala. Ya ce da suka sasanta suna nufin yafewa juna da nuna wa juna ƙauna. A makon jiya, Prime Minister ya kai ziyara Eritrea bayan ya ba da sanarwa cewa Ethiopia za ta mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar samun zaman lafiya da ta kulla da Eritrea a shekara ta 2002, wadda ta kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin ƙasashen biyu. Nan da nan, ita kuma ƙasar Eritrea ta bi sahun Ethiopia wajen yin na'am da yarjejeniyar. To, waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, Prime Minister Italia ya ce kasashen Turai guda biyar da suka hada da Jamus da Spain da Portugal sun yadda za su karbi wasu daga cikin bakin haure kusan 450 waɗanda ake ko kuma aka yi jigilarsu cikin jiragen ruwa na soja guda biyu daga gabar tekun Sicily. Jiya Lahadi, Jamus da Spain da kuma Portugal suka yadda za su karbi 50-50 daga cikin bakin hauren, bayan da kasashen Faransa da kuma Malta suka yadda ranar Asabar. To, amma jamhuriyar Czechoslovakia ta gwasula wannan shirin akan cewa shirin rarraba bakin hauren tamkar hanyar zuwa jihar na mace. Jiragen ruwa guda biyun, ɗaya mallakin kungiyar tarayyar Turai, ɗaya kuma na 'yan sandan tsaron gabar tekun Italiya, suna tsaye a cikin ruwan Italiya bayan ministan harkokin cikin gidan Italiya Matteo Salvini mai ra'ayin riƙau ya ce sai dai a tura jiragen ruwan zuwa Malta ko kuma ƙasar Libya inda suka fito tun da farko. Jami'an Isra'ila sun kutsa wani wurin adana bayanai na Iran suka kwashi dubban kasidu da fayafayen kwamfuta kusan mai can waɗanda suka kunshi shirin Iran na ƙera makaman nukiliya. Jaridar New York Times ta fara buga labarin ne a jaridar ta da ta fito jiya Lahadi. Da waɗannan bayanan ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi amfani da su wajen shawo kan shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya suka kulla a shekara ta 2015 da ƙasar Iran. Sai dai jaridar New York Times ta ce ba za ta bugi kirji a kan sahihancin ƙasidan ba.
Jummai Ali aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a yayin da ake samun karuwar tashe-tashen hankula a Najeriya, kungiyar mata musulmi ta ƙasa ta yi taro a birnin Jos na jihar Plateau inda ta danganta al'amarin da rashin ilimi. Zainab Babaji gare ki.
A taronta na ƙasa karo na 18 da aka gudanar a nan Jos, kungiyar mata musulmin ta nuna takaicinta kan taɓarɓarewar ilimi a Najeriya. Dr. Sumayya Hamza ita ce kakakin kungiyar ta Form 1 a Najeriya.
Muna da matasa waɗanda ba su da abin yi, wasu sun bar karatu au saboda ba su ci ba an saukar da su, ko kuma iyaye ba su da halin biya musu, ko kuma sun shiga wani hali na shaye-shaye ya zama da suka karkace daga inda ya kamata su ci gaba da karatunsu. To irin waɗannan matasan bayi da wahala idan wani ya zo ya yaudare su. So yana da kyau mu fuskanci wannan lamari na zauna gari banza da muke da su. Za a iya duba musu hanyar sana'o'i inda za su taimaki kansu.
Taron wanda ya tattaro kan mata daga dukkanin jihohi 36 a Najeriya ya tattauna ne kan matsalolin da fannin ilimi ke fuskanta tun daga kan rashin ƙwararrun malamai da shi kanshi kundin tsarin karatun, rashin ingantattun ɗakunan karatu da kayayyakin koyarwa, da kuma hanyoyin bunƙasa su don hana zaman kashe wando da ci gaba da daƙile matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta. Sakataren kungiyar Jama'atu Nasirul Islam ta ƙasa Sheikh Khalid Aliyu ya gabatar da kasida a wurin taron.
Adama ran da babu ilimi duk kowane irin rikice na shiga. In aka samu ilimi sahihi nagartacce kowa dan samun lafiya ne. Lallai lallai iyaye suna da babbar gudumawa da za su yi wurin samar da ilimi nagartacce ingantacce ga 'ya'yansu. Amma ina tabbatar miki matukar gwamnati bata sa hannu ba abin ba zai taba yiwa ba. Saboda haka shi yasa tun ran da aka ce ilimi ya koma na kasuwanci ilimi ya lalace.
Na kuma tattauna da wasu mahalarta taron daga wasu jihohi.
Sunana Hauwa Dan Juma Ladan. Shirin entrepreneurship ci yana koyar da mu sana'o'i ne yanda za mu dogaro da kanmu.
Sunana Binta Hassan Husaini. Wannan taro na ilimi da ilmantarwa ne. In mun lura a baya za ku ga wasu jihohi suna kuka da irin matsalar da aka samu game da malamai da koyarwa. Wannan babban matsala ce. Malami bai iya baya zai iya karantar.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Wannan haka yake kuma gaishe ki murga ya bar mani. To kafin mu ci gaba a ji mashena.
Thank you.
To a gaishe ku a can jihar Adamawa, wata kungiyar malaman musulmi da Kirista ne ta yi taron jaddada zaman lafiya. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Wannan gangami na majalisar shiga zakanin na addinan Najeriya wato NAREC na mako zuwa ne, yayin da ake samun tashi-tashi hankula a wasu jihohin Najeriya, ciki ko har da jihar Adamawa. Yayin da wannan gangami na wayar da kan al'umma da cibiyar ta gudanar a wasu kananan hukumomin jihar Adamawan, shugabannin addinin Kirista da malaman musulunci duk sun ankaran ne kan muhimmancin zama tare. Archbishop Stephen Daimanza na dariƙar Katolika, wanda Hailayo shine ma shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya ta kan a jihar Adamawa, ya ko bayyana takeicinsa ne ma bisa tashi-tashi hankulan da ake samu cikin kwanakin nan.
Idan duka musulmi da Kirista su hada kai mu yi zaman lafiya, mu yi ayyuka da za su kawo mana zaman lafiya, ba shakka za mu yi nasara.
Kamar da Mamza, shi ma shugaban majalisar musulmi a jihar wato Adamawa Muslim Council Alhaji Abubakar Sahabu Magaji, ya ce muddin da ana son ci gaba, to fa labudda sai jama'a su yi karatun tanazu ta wajen watsi ma da 'yan ingiza mai kan turuwa.
Mu da muke zaune a nan arewa maso gabas na wannan ƙasa namu, mun san abin da rashin zaman lafiya ya haddasa, kuma duk inda aka samu rashin zaman lafiya nan, da wanda ya ji, da wanda bai ji ba, da wanda ya gani, da wanda bai gani ba, ba zai bar shi ya zauna lafiyan ba.
Tawagar gangamin dai ta ko zai ci fadar mai martaba ganwari ganye Alhaji Umar Adamu Sanda, inda babban basaraken ya gargaɗi shugabannin addini da su zama masu kaucewa kalaman da ka iya kawo fitina.
Sometimes we have minor differences.
Wannan mataki da kuka ɗauka a wannan majalisa na shiga tsakanin addinan nan biyu abin ayaba ne, dole mu tayi tsaye wajen kawo fahimta juna. A da ba haka lamarin yake ba, inda kowa ɗan uwan kowa ne tun ma kafin zuwan siyasa. Shugabannin addini akwai rawar da ya kamata a taka wajen shiga tsakani, a cewar babban basaraken ganwari ganye. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, yanzu kan ga Sarfilu Koko Salihu Garba da shiri na gaba.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Salihu Garba ne daga muryar Amurka a Washington DC ke gabatar muku da shirin Da Rashin Tayi. Watakila kun saurari firar da wakilin murar Amurka da ke Abuja Maiduna Dauda ta yi da masana a kan jinkirin da kasafin kuɗin bana ya samu. Bakin namu wato Alhaji Sani Dutsenma da Sanata Aliyu Sabi Abdullahi da Alhaji Bashir Baba sun soma bayani a kan illa ko rashin illar jinkirin sai lokaci ya ƙure mana. To yau za mu ɗora daga inda muka tsaya makon jiya. Madina fili gare ki.
Barin da gare ka distinguished senator Aliyu Sabi Abdullahi, kasafin kuɗin baran nan da kuka zance kuka daga shi zuwa tsakiyar shekara, a ina aka tsaya yanzu yadda aka aiwatar da shi? Domin na san kafin ku yi wannan yunkuri kun ce an aiwatar da kashi 20 ne kawai cikin 100, a wani hali ake ciki?
To a hakika zan ce kasafin 2017 gaskiya gwamnati ta kokarta, saboda daman da aka samu aka sake kuɗi aka yi ayyuka, kuma duka ayyuka ne wanda aka bayar daga kasafin 2017. Matsalan da aka samu shine wurin sake kuɗi da hari, ina ganin kila don ba a samu kuɗin shiga to sai aka dan samu jinkiri wurin kuɗaɗen da aka sake ma ma'aikatan gwamnati wurin ayyukansu. To ina ganin shine matsalan da aka samu. Amma kuma a yanzu ina ganin mun maida hankali akan cewa waɗannan ayyukan gaskiya an samu nasarori akan su. To abinda nake son jama'a su lura da shi shine mu a majalisa, abinda muke lura da shi yanda mutanen da muke wakilta za su amfana, kuma dole ne ka maida hankali ga yanda mutane ke wahala da kuken da suka kawo maka, da kai kuma zaka maida hankali ga abinda kasafi ta tanada wurin share musu hawaye akan wayannan kukin. Misalin batun kiwon lafiya da aka faɗa, kowa ya san halin da ake ciki na kiwon lafiya. Ya kamata a ce mai zazzabi ko kuma mai ciwon kai ko kuma dan ciwon ciki kananan rashin lafiya, a tafi asibiti a lura da shi. Idan abin ya fi ƙarfin nan shine za a ce za a tafi gaba. To amma sai aka lura cewa yawancin garuruwanmu wayannan primary health care din sun tashi aiki, wasu wuraren ma babu su. To shi yasa majalisa da ta shuɗe 2017 ta kawo wani doka, National Health Act, watan doka akan maganar kiwon lafiya na ƙasa. A cikin dokan nan aka aje cewa a samu kashi daya na kudin da zai shiga ta bangaren gwamnatin tarayya wanda za a amfani da shi wurin tabbatar da maganan kiwon lafiya a wannan primary health care din. To tun 2017-14 din nan ba abun da ya gudana. To amma wannan karon shine muka yi kokari muka duba bisa wannan karin da aka samu na watan kudin da aka kayyada $6 nan bangaren kudin da ya shigo, to a ciki muka ce to ya kamata a tabbatar da wannan al'amarin, kuma shine aka bayar, to shine abin da aka kara bisa abin da ke kasa da aka kawo da wari.
To idan haka ne, ina zargin cewa kun yi sauye-sauye a kasafin kudi kun ba kawunan ku ayyuka ya fito?
A'a, ni ban san da wannan ba, kuma ana fahimta duk abin da muka yi kamar da muka faɗa ne sai da muka zauna da bangaren zantarwa aka tattauna aka amince da abubuwan da za a yi. Shi yasa kuma duk abubuwan da muka kara mun bayyana akan su. Kuma misali kamar NDDC, saboda suna da ayyukan da aka yi kuma babu kuɗi, ba a biya kuɗi ba balantana mutane su ci gaba da ayyuka, mutane na neman su tada tarzoma, muka ce waɗanda ake bin basu suka aka dan ba da wani abu ina gani kamar biliyan ko nawa ne ko 50 ne aka kara don suna da bashi kusan trillion. To shine muka samu wannan kasafin muka dan watan yago cikin karin da aka samu muka bada don su ma su je su fara biyan bashi. Waɗanda suka yi aiki ba biya su bashi ba ai za su iya tada tarzoma. To wannan mun magace wannan. Sannan makarantan haɗin kai Unity Schools ɗin da ake magana, mun samu labari daga committees cewa makarantun nan yaran nan ba sa samun abincin da ya kamata. To shi ma muka bada kusan biliyan 3.7 a ƙarin cewa a samu a je ana biyan masu kawo abinci a wayannan makarantun don yara su samu abinci masu inganci. Bayan haka akwai maganan batun pension da wasu areas na ma'aikatan gwamnati, su ma mun bada kuɗi a nan. Sannan akwai jami'an tsaro, kuɗaɗen da suke bukata mun ga ya kasa, duk wayannan wuraren an babbada kuɗaɗe a wurin. To duk abin da mu muka yi mun yi la'akari ne da inda akwai karanci. Sannan ita kasafin karan kanta dole gwamnati ta yi rance, mun rage yawan kuɗin da za ta yi rance don a cikin abin da aka kayyade cewa za a yi rance mun sake cire wasu bangare a ciki muka kawo cikin ƙarin ga da muka samu don mu rage adadin kuɗin da aka aji za a yi rance.
Sani Aminu, bari na dawo gare ka. Me yasa in an yi kasafin kuɗi a shekara sai an ci bashi sana aiwatar da shi?
To ya danganta ga kodiri da tunanin gwamnati da abin da take abun nan. Kamar yanzu abin da ya faru tsakanin majalisa da abuna wanda bai biya kamata ya tsorahi, dole ne abin da majalisa ta yi dole ne ta ƙara kuɗi don ƙara nan akan kan kasafin kuɗi, don mai hankali zai tunanin cewa shin ai tun da sun ƙara kuɗin mai abinda suka yi kiyasin da executive ta yi ya tashi da su ainihin kiyasin da suka yi sun kara, saboda haka kin ga abinda zai shigo ya kara shigowa kenan, an kara kuɗi kenan, kin gane? Therefore idan yan kara ai dole ne kuma a kara rarraba shi zuwa gurbi-gurbi. Now inda maganar ciwo bashi take tasowa a hannun gwamnati shine deficit, wato shine cewar abinda muke tunanin za mu samu mu aikwatar da aikin nan duk da sai da man da zamu yi da kaza da kaza bai kai ba abinda zamu kashi. Na kullun nika so in maida abin kasar da mutane za su fahimta, albashi na kaza ne amma bana ina da ƴan makaranta da kaza da kaza da zan biya musu, saboda haka in har albashi na kuɗin nan ba za su ishe ni ba sai na ranto gurin makwabta sannan kuɗi za su kusan kamar haka ne. Amma inda gwamnatocin more especially kasashen masu tasowa suke da kuskure shine cewar mun dauki tattalin arziki ko kuma yadda ake tafiyar da gwamnati cewar dole asahin yadda aka koya mu a turanci haka zamu yi. Bari in baki misali, gwamnati ta ce tana so ta gina gidaje mutane su shiga, babu dalili ba dole bane gwamnati sai ta dauki kuɗi cikin kuɗin budget ɗinta ta gina gidaje. Akwai hanyoyi mafi sauki wanda za ta iya bin kila wasu matakai ta yi. Yanzu ba daɗewa ba mun yi magana kamar maganar sukuk ɗin nan, hanyar gyaran hanyoyi ne Najeriya ta dauki kuɗi ina ganin biliyan 500 ne ko nawa ne muka ansa muka ce zamu gyara hanyoyi
daga ina
daga hannun jama'a aka anshe su an anshe su kuma da sunan cewar za a yi kaza idan da kudin nan da muka ansa hannun jama'a mun sanya su ta hanya ne wadda kuma zamu nemi kudi da su kamar misali mun ce gidaje zamu yi da kudin nan da muka ansa nasu ai kin ga duk mutumin da zamu ba gidan ya shiga sayan gidan nan zai yi kore biya cikin shekara 3 ko 4 ko 10 ko 20 kin gane ko kin ga nan gurin babu wani rikicin da gwamnati za ta anso kudi da ruwa ta sanya bari in baki tarihi Obasanjo ya fito yana kuka lokacin Ngozi mun anso bashi biliyan 5 na dola amma a lokacin da muka zo biyan bashin nan ni na gani na kisa shi na rubuta shi abinda muka biya biliyan 45 akan bashin biliyan 5 saboda bashin nan da muke ansa bai da ma'ana zaka zo a ce ka a hankali sai ka ga cewar cikin lokacin da zaka biya shi ka lullunka kudin nan so magana kodo lokaci ina bada shawara idan gwamnati za ta yi wani abu ta dauki dukkan hanyoyi duk ta kalli dukkan hanyoyi ta ga sai ya zama dole sannan ta ciyo bashi dauki misali jirgin kasa muke so mu sanya kasan nan daga Lagos zuwa Ibadan zuwa Kano jirgi ne wanda in ka sanya shi zaka nemi kudi kuma za a nemi kudi China muka je muka ce zamu ranto kudi mu zo mu yi ba dalilin da zan je in an sawo kudi wurin China akan wannan China ina san in gina jirgin kasa daga Lagos zuwa abun nan zuwa Kano nawa ne zai kama mani zai kama maki Nigeria biliyan 5 biliyan 10 biliyan 6 to ku zo ku gina zamu ba ku riba akan wannan ginin na biliyan kaza idan aka gina duk kudin da za ku ansa a ansa na biya su tafi wurin biyan ku ba biyan ku kudin aikin ku da kin ga manci ba kudi muka saya ba wurin ku ginin nan shi muka saya wurin ku saboda haka kudin ruwa ma ba za su shigo ba saboda haka rikici ba zai taho ba so duk wannan magana cewar a'a sai mun ciyo bashin kudi sai mun zama mai kaza ya kamata a kullum mu rika tunani mai zurfi cewar ya zama dole babu yadda za mu yi don ainihin illar da ke samun kasashe masu tasowa a duniya ba abin da ya kai kudin ruwa da ake ansa bashi abin nan a duniya a da Bature mutum dan adam zai zo ya sata daga Afrika ya tafi da shi ya yi mashi aikin karfi ya nemi kudi da shi sai kasance a wannan ta kaura sai ya zo cikin Afrika sai ya saci dukiyar kasa kamar na alfanin kasa ya tafi da shi ya gina nashi kasai sai kasance wannan ma yanzu babu a kudin nan su ne zaka zo ka saida ma mutum shi kuma ya koma ya kwanta in biya ka kudi da kudin ruwa wanda a ranar da na mulka zan ga cewa na biya ka lunkin balinki kamar yadda na baki labarin na Obasanjo
madalla jama'a ana ne kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ci gaba a madadin waɗanda kuka ji muroyin su da Solomon Abu da Chobahiro Dedone da suka taimaka da sauti ni Salu Garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya
kudi a kashe su da hanya mai kyau
to gaishe ka yanzu kuma ga baban gida jibirin da sharshin jaridun Najeriya
a kasarin sharhin jaridun yau dai sun mai da hankali ne dangane da sakamakon zaben gwamnati da aka gudanar a jihar Ekiti inda jam'iyyar APC mai adawa ta lashe zaben na gwamnati da kuma sakamakon gasar cin kofin duniya wanda kasar Faransa ta lashe a labarin da ta bayar jaridar The Nation ta bayyana cewa dan takarar jam'iyyar APC kuma tsohon gwamnan jihar ta Ekiti Kayo Defaibi ya samu kuru'u 197,459 yayin da Professor Eleka na jam'iyyar PDP wanda kuma ke zama mataimakin gwamna ya samu kuru'u 178,121 sai kuma jaridar Blueprint jaridar da Toronto cewa wasu 'yan Najeriya 166 an dawo da su gida daga kasar Libya daga cikinsu kuma akwai mata guda 7 da kuma maza uku. Shugaba Buhari ya tashi zuwa birnin Hague a cewar jaridar The Guardian. Zai gabatar da wata kasida ce ta musamman da kotun hukunta masu manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta gayyace shi ya gabatar. Ita kuwa jaridar The Punch ta ruwaito tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo ne na jaddada ƙudurinsa na mara baya ga yunkurin da wasu 'yan siyasan adawa ke yi na ganin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai samu nasara ba a zaben shekara mai zuwa. Sai dai jaridar ta ruwaito Obasanjo na cewa ba zai fa koma jam'iyyar PDP ba. Ita kuwa jaridar The Sun ta ruwaito cewa yanzu haka akwai 'yan Najeriya 'yan kallon ƙwallon ƙafan duniya guda 60 da suka makale a ƙasar Rasha. Ana kyautata zaton cewa wani mai safarin mutane zuwa ƙasashen waje ne ya sayar musu da tikitin zuwa ƙasar ta Rasha. Ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan. Babangida from Murya Amurka daga Lagos.
To gaida Babangida, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Babba Adama Rafata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Yan siyasar Najeriya, kuji tsoron Allah ku yi siyasar kishin ƙasa. Wai sai ka ji mutum da furfura gashi da shekaru sai ka ji yana cewa wai mun tura mota ta baɗe mu da kura ta tashi ta bar mu. To kai kai wa motar fatan alheri a sauka lafiya, kai kuma ka nemi wata mota. Al'ummar jihar Kitse muna yi muku fatan alheri. Sabon gwamna Allah ya sa a yi mulki cikin adalci da riƙon amana.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajoga, garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillahi ala kulli hal, zan yi amfani da wannan dama wajen taya jam'iyyar APC murnar nasarar lashe zaben jihar Ekiti. Ina fata al'ummar jihar Ekiti gaba ɗayan su za su aje bambancin siyasa, za su rungumi juna.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana ma na madorin jihar Jigawa. Haba jam'iyyar PDP sun bani kunya. Wai keke ne faɗin cewar an yi miki maguɗi a zaben jihar Ekiti? Ku fa sani keke jami'a ta maguɗi a dukkan ƙasashenmu na Afirka.
To yanzu kuma ga Jami'ai Ali ta dawo da labaran duniya a mun fa a taƙaice.
Gabanin taron kolin da zai yi da shugaban Rasha Vladimir Putin, shugaban Amurka Donald Trump ya nuna alamun cewa kila ma ba abinda taron zai tabuka. Hakanan kuma ya matukar sukar lamirin waɗanda ake gani bisa al'ada ƙawayen Amurka ne. Za a yi gana wacce kwanaki uku bayan da lauya na musamman Robert Mueller ya gabatar da tuhuma a kan jaman leƙen asirin Rasha guda biyu, bisa zargin cewa sun yi shishike a zaben shugaban Amurka da aka yi da ya ɗora shugaba Trump a kan karagar mulki. Dubban mutane ne suka yi sowar jin daɗi jiya Lahadi a birnin Addis Ababa na ƙasar Ethiopia, lokacin da shugabannin Eritrea da Ethiopia suka rungumi juna wajen walimar da aka yi na murnar yarjejeniyar samun zaman lafiya da suka kulla da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu abokan gaba. Shugaban Eritrea Isaias Afwerki ya faɗa wa Ethiopia cewa nuna bambanci da tsana da kuma kullawa juna maƙarƙashiya yanzu sun kau. Ya ce yanzu a shirye suke su mu'amala irin ta 'yan wantaka tsakaninsu. Shi kuma Prime Minister Ethiopia ya ce ya fi wa juna shi ne abu mafi ala. Ya ce da suka sasanta suna nufin ya fi wa juna da nuna wa juna ƙauna.
To nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sai yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Jummai Ali wadda ta karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyanmu na wannan lokacin wato Jan Ellison. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.